بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى ليبوغ ليشي ليهدمو أولا يمتين لتنين شاترا watan Muharram a shekara ta 1437 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine biyu ga watan 11 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. Za mu tashi a darasinmu na uku a littafin da muka fara karantawa na fadl al-islam ko sharh fadl al-islam na Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab da sharhin sa na Malam Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh. A makon da ya gabata mun tsaya inda malamin ke kawo mana magana akan falalar ilimi da darajojin sa da irin abinda Allah madauki ya faɗa Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin falalar mai karatu, da kuma abubuwa da yayi masu yawa da malamin ya ambata. Inda muka tsaya shine inda ya faɗi cewa shi malami ko dalibin ilimi in ma yayi zunubi to istighfarin sa ba irin istighfarin wani wanda ba malami bane, shi domin shi istighfari ne wanda yake kasancewa bisa ilimi da kuma yaqini, ya san abin da yake yi, yana da sakankancewa tabbaci akan abin da yake yi, ya san Allah sanin da wani wanda bai san shi ba, kuma ya san abin da Allah subhanahu wataala ya cancanta na abauta masa shi kadai, ya san abin da Allah ya cancanta na wato sunayensa da sifofinsa, sannan kuma yana sane da gajiyawarsa shi da kasawarsa da sakacinsa da laifukan da yake yi da kuma abubuwan da ya aikata su da kuma dukkan dai abin da yake ya samu wata tawaya a cikin su ko a cikin sa. To anan zamu dora yake cewa li hadha, mun ga wurin ko shafi na 6 yace li hadha saboda haka, kana sayyidu ulama'i hadhihi al-ummati ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam, shugaban malamai na wannan al'ummar bayan annabin wannan al'umma wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shugaban malamanta shine yace huwa Abu Bakr as-Siddiq, shine Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, yace fa'allamahu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya ilmantar da shi an yad'uwa fi salatihi, a cikin sallar sa ya addu'a da fadin cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, wala yaghfiru dhunuba illa anta, kuma babu mai gafarta dhunubai in ba kai ba, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nan abinda malai kawo wani abu ya dan fadi a ciki, a yadda asalin addu'a take shine wannan faghfir li maghfiratan min indika, sannan kuma warhamni sai innaka antal ghafurur rahim, kamar da wannan da shine darasin mu na umdatul ahkam wannan mako da ya gabata. To sai ce faja'ala hadha ad-du'a li Abi Bakr as-Siddiq, sai sanya wannan addu'a ga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an, wa huwa al-akmalu, gashi kuwa shine mafi kamala a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'ummar babu wanda ya kai shi kamala. To amma duk da wannan kamalar sai aka koya masa ya faɗi cewa shi mai zaluntar kansa ne, wannan dai mun yi magana a kansa a darasin umdatul ahkam, sai ce wa huwa al-akmalu ilman, gashi shine mafi kamala wajen ilimi, wa amalan wajen aiki haka, inda ba mu manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai tambaya a yau wane ne yayi kaza, Abubakar ya ce ni ne, waye gaida marar lafiya wane ne yace da miskini waye ya tashi yana azumi yau duk Abubakar yace shine waye sadar da zumunci yace shine kaga ashe kamalarsa a wajen aiki haka take haka nan kuma kamalarsa a wajen ilimi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a hudubarsa cewa inna abdan khayyarahu Allah ta'ala Allah madaukaki ya bayo wani bawa zabi ko dai ya zauna a duniya ko kuma ya koma wurin sa sai suka ga sayyidina Abubakar yana kuka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan huduba daga baya sai ake tambaye sai yake cewa ai ya fahimci abdun nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kansa yake nufi kuma yana faɗa mana ne cewa rayuwarsa ta kusa zuwa ƙarshe ya kusa rabu da mu kuma wannan ilimi ne da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hangen nesa da zurfin ilimi shi ya haifar da wannan abun da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu inga shikenan shine al-akmal shine har a lokacin sayyidina Umar ke cewa lalle sayyidina Abubakar ya fi mu ilmi kana Abubakarin a'lamana haka ya fadi kaga shaidar Umar akan kansa cewa shi bai kai sayyidina Abubakar ba ita kansa ta isa shaida kan cewa wanda yafi kowa kamala a wannan al'umma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ilman wa amala ta ilmance da kuma aikace wa suluka haka nan wajen dabi'a behavior shine suluk dabi'a ta yau da kullum ta'ada mai kyau hali mai kyau to sayyidina Abubakar shine gaba wa sabiqatan haka nan wajen rigaye wajen karban musulunci wa rigashi amma za gaba daya duniya baki daya duk manyan maza shine na farko wanda ya karba addinin musulunci wa khullatan haka nan wajen soyayya da zama badadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila da a ce a wannan al'ummar zan riki wani ya zama khalili a garin da Abu Bakr zai rika kaga shi a kulla babu wanda ya kai Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu shi ya fi cancanta duk da ba a rike shi mutun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ba dan ubangiji na ya rike ni khalili ba idan kuwa tunda Allah madauki ya rike shi khalili to babu makani babu mahalli ga wata kulla din banda ta Allah shine abin nufi faja'ala lahu hadha ad-du'a to duk da wannan kammalar da yayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan addu'ar allazi fihi a'zamu al-istighfar wanda shi wannan addu'ar akwai istighfari mafi girma wal inaba da kuma koma zuwa ga Allah min jihati izami li'tirafi bidh-dhanb saboda girman wato ko ta bangaren girman wato a yadda da laifin mutum ya yadda kansa cewa shi mai laifi ne shine i'tirafi confession ka faɗi cewa ni ne ne laifi ai kaga shi ya faɗa inni zalamtu nafsi zulman kathira na zalunci kaina zalunci mai yawa to kaga wannan shine i'tirafi to saboda girman i'tirafin da yayi da zunubi yake cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta zunubai sai kai yace wa kullu talibi ilmi wai me yasa ka mana wannan kisar ai yana gaya mana ne dama istighfarin mai ilimi daban yake da istighfarin jahili to ga wanda yafi kowa ilimi an yace domin shi istighfarin mai ilimi akwai yaqini da kuma sanin hakikanin laifin nasa ya san laifin da ya aikata to sai kawo mana wannan misalin na sayyidina Abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa cewa ya faɗi wannan addu'a wanda a cikin ta akwai tabbatar da laifi a kansa cewa shi mai zalunta kansa ne to shine sai yake cewa wa kullu talibi ilmi kai dukkanin dalibin ilimi wa alimin da kuma malami bi qadri ma'rifatihi billah gurgudan sanin sa ga Allah wa ilmihi billahi jalla wa ala da dai ilimin da yake da shi dangane da Allah subhanahu wa ta'ala wa ilmihi bi tafasili shari'ati da kuma iliminsa da saninsa na bayanin shari'a daki-daki warawaranta shine tafasili details na abu wa ilmihi bi tafasili haqqillahi fi al-i'tiqadi da kuma saninsa ma'ana gurgudan ilimin bawa mai ilimi da dalibin ilimi a bi tafasili haqqillahi da bayanin haƙƙin Allah daki-daki fili itiqadi wajen aqida fa innahu ya'zumu indahu adh-dhanbu gurgudan haka gurgudan yadda zunubi yake masa girma kun fahimci wannan nan ta ma'ana irin ilimin da kake da shi na sanin Allah da sanin girman sa da sunayen sa da siffofin sa da haƙƙin sa wannan shine ke sa ka dauki zunubi da girma in ku kai jahili ne to za ka ga zunubi baya wani girma a idanka sai ke ta aikata ba ka jin komai baka dauki ma wani abun damuwa ka aikata ba shine abin da yake nufi dan haka abun ganin girman zunubi yana tare da ilimin ka in kana da ilimi ka san yadda ka san dama me ake cewa kaba'irul dhunub ka san saga'irul dhunub ka san irin wa'idi mai tsanani da narko da yazo akan laifi kaza dan haka zaka fi kiyaye shi fiye da wanda bai san ni ba wani kawai yaji an ce abu kaza ba kyau me ma'anar ba kyau bai san haram ake nufi ko makruhi ba in haram din ne kuma akwai wa'idi akai ko ba wa'idi kabirul dhunub ne ko ba kabirul dhunub ba kaga jahili ai bai san waɗannan abubuwan ba dan haka mai gurgurdan ilimin ka da sanin haƙin Allah gurgurdan yadda zaka san girman zunubi a shi yasa sai yake cewa bal takunu indahu ba'dul a'mali kai zai zama yana da wasu ayyuka mimma yujibul istighfar wanda shi a ganin sa yana wajabta istighfari abun walau kanat inda ghairihi laysat mimma yujibul istighfar duk da cewa a wurin wani shi yana gaba sai ya istighfari malami saboda sanin da yawa Allah abu kadan zai yi sai ce kai wannan abun bai kamata ba ko a magana sa yake ina magana zai ce kai wannan magana bata dace ba ya Allah na tuba in wani ne ko zai fade ta bai san ma cewa akwai wani laifi a kanta ba kuma baya ganin cewa ya kamata sai ya istighfari kawai shi yana ga kawai ya fadi abu amma malami da yake ya san matsayin kowace kalma da zai fada ya san kuma kowanne laifi da irin matsayin da yake da shi a wurin Allah to baya wasa da kowanne laifi zai ya kuma san yadda zai istighfarin sa Allah ba mu ikon istighfari da tuba da koma zuwa ga Allah sai ce wali hadha don haka ne ta'zumu ina tafiya da dan sauri ne dan ina so mu gama wannan muqaddimar yau gaba ɗayan ta ba sai mun sake wannan darasi ba yace wali hadha ta'zumu darajatu talibin ilmi wal alimi don haka darajar dalibin ilimi ko malami ta'zumu take girma ta'zumu take girma da kanta fi'ili ne lazimi ma'ana tana girmama bi qadri maktasabahu min ilmi at-tauhid a darajar malami tana daukaka ta karu ta habaka ta girmama gurgudan yadda ya san tauhidi gurgudan ilimin sa ga tauhidin Allah to gurgudan ilimin yadda darajar sa a matsayin sa na malami za ta girmama idan malami bai san tauhidi ba bai san haƙin Allah ba to zaka ga cewa a sauran abubuwa ma ba shi da wata kima ba zai samu darajar da ya cancanta ba saboda yaya zaka zama malami a ilimin da mai ilimin baka san shi ba ilimin duk da ake yi a duniya ilimin addini nake so in ce ilimin addini baki ɗayansa ilimin mai sanin Allah ne da maganar Allah da haƙin Allah da mai Allah ya ce da mai yake so mai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to duk malamin da bai san girman Allah da wajibcin cewa shi ya cancanta a bauta masa ba yana ganin in an bautawa wani ma ba laifi to zaka ga ba zai samu daukaka da daraja ba a gun Allah kuma hatta a idan mutane ba zai samu kima ba Allah madauki ba zai bar shi wannan darajar ba kun fahimci wannan abu to shine abin da malamin da yake faɗi a nan wuri a sai ce wa ilmi al-amal da kuma ilimi na aiki fi idza mustighfari wato a girman istighfari ma'ana wajen ya san wanne aiki zai aikata wannan aiki ne kuma idan yayi laifi a cikin sa zai istighfari ya koma zuwa ga Allah to gurgudan wannan gurgudan darajar da bawa zai samu wa ina batihi lillahi jalla wa ala da kuma gurgudan komawa sa zuwa ga Allah ya tuba ya kuma karkata ya koma zuwa ga Allah ya kara ayyukan kirki wa fi hadha zaman malam salih ali shege yace a wannan zamanin da muke ciki rubbama tarawna la'alla za ku iya ganin yace watakila za ku ga anna kathirin cewa da yawa daga cikin mutane asa'u dhannan bil ilmi suna muna nazato ga ilimi ana ilimin addini suna da wani mummunan zato a kansa a zamanin yanzu yace kana samun mutanen da suna da wani mummunan zato ma akan ilimi min jihatin ta wani bangare yace bal min jihat kai ba ta jiha bangare ɗaya ba a bangarori da yawa za ga mutane suna da wani mummunan zato akan ilimi musamman kuma ilimin addini tunda dama zancen sa muke yanzu zancen isanin Allah da girman Allah da tauhidi wani bai dauki wannan ilimin wanda yake da wata kimar da ya kamata aje a koye shi ba sai ce asa'u zannan bil ilmi sun muna nazato ga ilimi a fi zanni ba'dihim saboda zatan da wasu daga cikin su suke yi annal ilma cewa shi ilimi la fa'idata marjuwatan minhu babu wata fa'ida da ake fatan samu daga gare shi su suna ganin ba shi da wani kamar yadda a zamanin suke cewa ilimin addini in ka je kai shi a baka da future haka ake cewa ko saboda mafi yawan mutane a zamanin yanzu abinda suke kallo a maganar meal ticket ni ne haka nake kiransa meal ticket suke kallo ba ticket din shiga aljanna ba ma'ana me za ka yi ka samu aiki ka rike kanka kai aure kai yaya ka zauna lafiya ai shine da zancen duk mai karatu ya nemi aiki galibi baka idan ka go lokacin da wani ke baka shawara akan kariya me za ka yi ka ce to ina son karanci addinin musulunci ce ah to kuma me za ka zo ka zama ko baka bane me za ka zo ka zama zai ce ga wannan ya zama injiniya wannan ya zama dokta wannan ya zama to abinda malami yake nufi anan kenan yace mutane da suna da mummunan zato akan harkar ilimi su sun dauka shi ba shi da wani amfani da zai a wata rayuwa ko da su yana da amfanin za su ce ai in dai wasu sun yi to ai ka basu su yi kai ka tsaya nan ka je ka nemi abinda zaka ci wannan bai hana wanda ya karatu addini shi ma zai nemi abinda zai ci to amma saboda yadda mafhumin ilimi da kuma malami yake a gunmu shine irin tunanin da muke kuma haka bane a fahimtar mu mu malami aka ce malami to ko sana'a ka da yi sai zauna kamar din gurdu local rayuwar mu dai ai haka ake in aka ce mutum malami to shikenan yana zaune a je radin suna a kawo kudin abinda ake barwa a ranar suna daurin aure a kawo kudin malamai in ga a yanka dafa in za a yanka ko kaza za a yanka sai mun kai gidan liman haka ake da ko kowa tsoro yake matan gida sai a ce mata wai ba sa yanka saboda komai da to in kuma aka go aka yi fige za a dan bararraka ko kai ne sai a da yar abin nan yan langa sai aka gidan wanda ya yanka waɗannan abubuwan ba mu san lokacin suka yi tafiri suka shiga jikinmu ya zama cewa malamai ba su da kima idan mu ba shi malami ba a yadda a ganshi a kasuwa ba wai ba zai kasuwanci ba ba zai nemi kuma wani aiki da zai samu abinci ba duk abin da zai ce ah ya malam kuma anan shi yasa sai a dauki malaman kamar wasu dodanni asali abin da suke kawai sai idan ba kan lafiya ko kana wani abu ka ce da mayu da menene sai ka je gun su ko kana son aiki ko kana son ka tabbata wani hali da kake so sai a je gun malami sai ma aiki abin da suke ce ma aiki wannan al'adar mu fa ita ta rusa harkar malami duk saboda rashin muhimmancin ko sanin muhimmancin shi kansa ilimin ne da cewa yana da wani role da zai play a rayuwa shi malami akwai abin da zai kuma ilimin addini ba iya duniyar ake kallon sa ba domin ko ba komai duk abin da kake yi in injiniya ne kai in likita ne kai in menene ko me kake yi a rayuwarka to kana buƙatar ilimin addini ko baka buƙata dole ne zaka koyi da zaka yi alwala kai tsarki babban abu ma kafin alwala da tsarki ka san Allah ka san Allah ka san harkar ilimin nan na tauhidi shi kuma wannan ba zabi bane da ganin dama tilas ne sai ka san shi wanda yaje ga Allah bai san tauhidin ba har ya fada wani kuri yaje bauta wani wanda ba Allah ba in yazo ran tashin alkiyama Allah ya tambaye shi kai ya akai ka fada wannan yanayi zai kafa hujja da cewa ai shi baban sa iya makarantar boko yasa shi da aka tarbiyar sa ta boko ce har ya mutu bai san komai ba haka ga ba za a karbi wannan ba tunda ya yadda da la ilaha illallah to agreement ne contract ya kullu tsakanin sa da Allah zai san Allah kuma zai bauta masa daga kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to shikenan ka lazumci musulunci dole ne ka koye shi dole ne ka san me yake tafi da shi dole ka san sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi da alaka da specialization cewa a fili kaza nan ne kware wannan ko me kake yi tilas ka san wannan to mutum ya ware kuma ya san abun ma dan shi ma ya ƙara koya wa wasu a samu irin wannan adadin mutanen da yawa akwai buƙatar sa Allah madauki ya ƙara mana fahimta ne to sai kishi wa da yawa suna wannan mummunan zato annal ilma la fa'ida to babu wata fa'ida marjuwatan abin fata da ake kaunar samu minhu daga gare shi bi kadri ma yubdhalu minhu ko yabdhulu minhu albadhilu in an lura da irin wahalar da me shi yake sha wai idi duk wahalar da dalibin ilimi yake sai a ce to a ƙarshe ma wai me za ka yi shi ma nan bi kadri ma yabdhulu minhu albadhilu albadhilu ana nufin me abinda zaka bayar irin wahalar da zaka sha akai albadhilu shine ka mika abu mikawa ta bangaren da jikinka ka sha wahala kamar dalibin ilimi aina shan wahala wajen karatu ko ya kasa bacci da daddare ana jarbawa ya bincika wannan ya kulli wannan ya kwana a masallaci yana hadda qur'ani yayi wannan yayi wannan aina shan wahala to ai bazulu ne wannan din shi kansa wannan wahala ce to sai wasu ka ji suna cewa duk irin wannan wahalar da wai malami suke sha sai riƙe wannan littafin sai haddace wannan littafin wai to kuma daga baya me za a yi shikenan sai me saboda shi tunaninsa kamar yadda muka faɗa a ɗazu ma'auninsa shi ne wai a duniyan nan me za ka zama ka zama kayi karatu kayi aiki ko ka zama wani abu mai wani matsayi ko aikin sai ga cewa ana zaɓa ai a samu aiki mai maiko-maiko ko mai girman da za a ce wannan ba wai ba shi da fa'ida ba ne a samu waɗanda za su zama manya a cikin al'umma ba discouraging wannan abin nake ba amma a ɗaya gefen wajibi shi ilimin addini mu ba shi haƙƙinsa kuma ku duba ku gani rashin yin sa fayar da ya kamata da rashin sanin haƙƙin nasa shi yasa ma har ake gudunsa da kuma su kansu masu yin san suka rena kansu kun yadda da wannan ko ba haka ba da yawa masu arabiya da masu karanta islamic studies suna rena kansu sai ga mutum yana jin cewa shi bai isa ya shiga wani wuri ba kawai saboda me ko saboda bai iya turanci ba ko bai iya wani abu ba sai rika rena kansa wannan kuma duk ba daidai ba ne ka samu confidence ka ji karfi a zuciyarka cewa kana da ilimin da Allah yake so ka san shi kuma wanda ba shi da wannan ilimin shi ya kamata ya ji cewa ina da wata tawaya a jikinsa haka ne ko ba haka ba to waɗannan abubuwa ya kamata malamai su daina rena kansu ba ana nufin su girman kai ba amma dai kar su ji cewa ɓata lokaci suke kuma duk lokacin da ka sa ɗanka ya karanta wani fanni na karatun addini kar ka ce za ka yi regretting ka ƙarfafe shi baka san me zai zama ba amma abin da ka damu da shi me zai zama din ne shi me zai zama wani san wani mutum me wani zai zama kuma na sha faɗin wannan a wasu munasabat a sani na ban san wani malami da ya yi ilimin addini ya ba da lokacin sai karanta addinin musulunci kuma sannan ya rayu a wulakanci ba a wulakanci dai yadda za a ce wannan ka duba ka ga wanda kalli drop out din da ake da su a kowane bangare akwai su ko tun daga sakandare da wanda ya jami'ar ma bai gane komai ba ya fito ya rasa aiki wani kuma ya samu aiki to da kuma wanda ya karanta addinin koya yake inda ya karanta addinin kuma ya tsaya yana aiki da shi gurgurdan hali kuma mutum ne mai kamanta abin da ya kamata dai wajen aiki to da wahala ka ganshi a wulakance hali dai da za a ce wannan abun a wulakanta shi ne sai wanda ya nemi duniya da ilimin to sai ka ga ya shiga wulakanci wannan ku kwatanta ku gani Allah dai kyauta to mu je da sai ke cewa wa minhum daga cikin su dai su mutane akwai man asaa wannan bil ilmi akwai wanda ya muna nazato da ilimin ta wannan bangare fi annahu idza ta'allama ta cewa wai shi idan ya nemi ilimin ya karatu fa innama sayakunu fi nihayatihi misla ghairihi shine dai wannan zancen cewa a ƙarshen lamari dai zai dawo ya zama dai kaman kowa kaman yadda sauran ma da basu karatun ba wai haka zai zama wannan kun ga munin mummunan zato ne yawa Allah madaukaki ya gaya mana waɗanda suka sani ba daidai suke da waɗanda ba su sani ba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun waɗanda suka sani shin daidai suke da waɗanda ba su sani ba zai taba zama daidai ba to sai ce walan yakuna min al-athar ash-shay' al-kabir ash-shay' al-kabir wai ba zai zama yana da wani daga cikin tasiri a bangaren tasiri a cikin al'umma shine athar nan ana nufin influence tasirin da mutum zai samu a cikin al'umma wani yana ganin in karatun addini kai ba za ka iya wani tasiri ba a cikin al'umma saboda shi tasirin da ido ɗaya kalle shi ko da ya bude idansa guda biyu ya kalli tasiri a fage daban-daban dole akwai tasirin da mutum zai wannan dai kuma mun san haka sai ce ash-shay'ul kabir wani wato wani abu babba mai girma alladhi yuwazi ta'abahu wanda za a ce yayi daidai da wahalar da mutum ya sha fil ilmi wajen neman ilimi wasu na ga kamar wahalar da ka sha mai yawa din nan ya kamata a ce a ƙarshen lamari sakamakon da zaka samu a wannan duniyar yafi irin wannan matsayin da kake da shi su kamar misali mutum zai ce wanda ya karanta addini idan misali a jami'ance ya karatu ya je digiri a karatun addinin musulunci wani fage a ƙarshen komai mai yake zama matukar sai ya zama malamin jami'a ko ba haka bane shi ko wanda ba wannan yayi ba a duniyance zai wannan zai wannan zai wannan zai wannan zai ba san iyakar inda zai tsaya shi wannan aita ce mahangar da wannan yake faɗa sai ga cewa a tasirin abin da zai maka a rayuwa yana da haji yana da limit akwai iya abin da zaka yi akwai abubuwan kuma da ba dama a kawo ka in ana musamman kuma a rayuwar tamu ta yanzu da gudanar da abubuwa a yanzu a kasashen duniya ba ana dora shi ne akan dama ilimin addini ba ko ana dora shi ne akan ilimin rayuwar duniya yau in aka zo gyara yanzu misali in aka zo gyara akan abubuwan da suka shafi matsalolin zamantakewa societal issues haka yau akwai matsaloli a gefe kaza matsaloli a gefe kaza galibi sai a je a dauko wanda ya karanta sociology da wani social scientist ko ba haka ake ba saboda su su ne suka karanta yadda dan adam ke tunani da kuma yadda za a gyara shi amma ba a hangi su al'ummar da ake so a gyara suna da wani abu da yake da karfi a kansu kamar bangaren addini tunda belief yana da tasiri akan mutane ko ba haka ba ya kamata a ce to a shigo ta irin wannan abun shi ma akwai gyaran da za a yi wa al'umma kuma a shigar da shi akwai amfanin da zai Allah dai kyauta na san ni kun fahimci dai me nake nufi to mu bashi haka to sai yake cewa kuma wa minhum daga cikin su akwai wanda man asa adhanna fil ilmi yana da mummunan zato dangane da ilimi bi anna al ahamma huwa da'watun nasi wani zai ce ai abin da yafi komai muhimmanci kawai a fitar da awa a fitar da awa da'awar kuma koda ba wani ilimi mai yawa sai ce kawai a je ai da'awa wal irshad da kuma irshadi wal bazl da dai wahalhalu da mutun zai je bayar wani hau zalika da makamancin wannan sai ce wal ilmu laysa fil athari ka athari an-nashat wal da'wati shi ko ilimi ka zauna kai ta karatu wajen tasirin sa a al'umma bai kai tasirin ka fita yawo kai ta da'awa ba to ba su san cewa ita da'awar in ba a gina ta akan ilimi ba kuma ta adiza ko ba haka bane wani zai ce ai wai ballighu anni walau aya wani ita ce ayat da za ga yan tabligi suna amfani da ita zai wai su ce su zo su tare mutane aje a fita kwana 40 aje a fita kwana 3 kuma karkashin bid'ar Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ne shi kirkiro wannan hanyar ta da ake cewa tabligi yawa sunan sa kenan Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi mutumin India su suka fito da wannan tabligi a go a baro su baro kasar su kowa ya bar kasar sa ya tafi wani gari ya zauna a masallaci kwana 3 sun yadda da su yi al'amru bil ma'ruf amma ba su yadda da annahyu anil munkar ba ba wai ina nufin aqidar su sai ba su yadda da shi ba ba haka nake nufi amma su a aqidar su sai dai su fada maka kai kaza in kana wani laifi to su kyale ka shine ma'anar kar a samu sabani ba confrontation kawai dai kowa a kyale shi akan abin da ke kuma ba sa san ai karatu yana cikin abin da zaka samu a tabligi ba su sha'awar karatu yawa duk inda za a gansu ana yi ba wai ba a yi ba amma sai wannan littafin tabligi nisab wani kato sun fassara shi da turanci daga Pakistan da dai an raba mana tintini can muna sakandare muna ina da shi za ga kana da wannan to shi ke nan abin da ya kamata ka sani wani abin da ya shafi tasiri ta abin nan tarihin sahabbai da yan wasu abubuwa dai sai a dora ka akan wasu wuridi da zikiri da sauransu amma ka je ka san yadda ilimin addini yake da zurfinsa a aqidance dan shi san ba sa san mazancan aqida in ce zan ga aqida wai za a raba kan musulmi kowa a bar shi da aqidar sa ko ma me yake in ka je duk me yake yi haka ku ga da shi ka tafi cikin to nan duk dai waɗannan abubuwa ne da akwai karkata a cikin su ba kan hanyar daidai aka dora su ba Allah mu duke sauki banda aqidin da suka dora akan wannan fita kwana 40 din da makamancin waɗannan wanda dai hanya ce dai ta bid'a hanya ce ta sufaye kamar da sauran sufaye suke sayce wa minhum man asaa adhanna asaa dhannan bil ilmi akwai wanda ya muna nazato da ilmi fi anna li ilma akan cewa shi ilmi wai lan yakuna li ashabihi sha'anu wannan shine fadada su cewa masu ilmi ba su da wani sha'ani ma'ana sai su ilmin dai haka su zauna dai haka akan malamai amma ba su da wani tasiri musamman a wannan zamanin wannan abin ya fi bayyana a lokacin da rayuwar mutane ta koma rayuwar da aka fidda addini daga ciki ita ta fi ƙarfi ma'ana an mai da addini wani personal affair ko alaka ce kai kadai da ubangijinka amma a cikin abin da ya shafi gyaran al'umma ba a cika kallon ta ba shi yasa in aka tashi me za a yi mai tasiri akan al'umma ba a kallon harkar addini sai inda yake an san da musulmi da yawa za a ce to shikenan a ce ayi kaza dai ko sai shiru shikenan amma ba dan wai wannan din an yadda hanya ce da za ta gyara al'umma ba kuma ana daukar har yanzu cewa idan dai mutum malami ne na addini to iya kasa ya tsaya wannan koyar da addini amma sauran abubuwan da ya shafi gyaran al'umma duka shi bai fahimci rayuwa ba akwai abubuwa na rayuwa da ake daukar bai gane su ba ni kuma wannan tunanin na fi tausayin sa kwarai da gaske domin ilimin da ke cikin harkar addinin musulunci duk kowanne fage da kake gani wanda duk aka ce ya san musuluncin fa yadda ya kamata to abubuwan da ya sani filayen da ya bangu ya tabo a nan da nan da can fadin su yana da yawa illa dai kawai da yake ana kiyasin yadda malamai suke ne a local tsarin mu a kaman na zaure wanda mutum ya yana koyar da ahlalin sa da iziya sa da sala bai san yadda kasuwa take ci ba bai san abubuwan rayuwa na zamani yanzu bai sanin su bai fahimce su ba to irin waɗannan la'alla irin su ake kallo sai a ce ai ba za a fahimci komai ba Allah dai kyauta mu kyale wannan zancen ya isa tunda an fahimta wa anna sha'ana innama huwa li ghayrihim cewa sha'ani na wasu ne wanda suka yi wani karatun daban su ne kawai za su yi tasiri a cikin al'umma ba su ba imma min ahli dunya ko saboda wasu mutane daga mutanen duniya wa imma min ahli al-ittijahati mukhtalifa ko kuma waɗanda dai suke da wasu fahimtu daban-daban su ittijahi mafuskanta daban-daban wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne wannan abun ake kallo fi hadhihi al-hayati a wannan rayuwa din wannan dai na bada misalin su dazu wa hadhihi al-ashya kuma zaka ga yana da cikin dabarun a irin wannan halin da muke ciki har yanzu mai da hankali akan kamar da waɗanda suke kira ga ayi watsi da harkar addini kasashen da suke yakar musulmi fikiriyan kun san abin da ake ce ma al-ghazwul fikri ko kuna ji ana cewa al-ghazwul fikri al-ghazwul fikri da larabci ne ma'anansa yakin mutane yakin kwakwalwa yakin mutane a kwakwalwar su yakin tunanin su a sa mutum da kansa ya bar addini ya watsi da shi a rika yakar fikirar tasa ta hanyoyi daban ana turo masa wasu littafai da za su canza masa tunani daga asalin abin da ya sani na Qur'ani da hadisai a tura shi zuwa ga wani abu daban wannan abin yanzu akwai wani mashru'i project yanzu da ake da duniyar zamanin da muke ciki yanzu take ta amfani da shi kasashe da yawa an yi targeting yadda musulmin su za a canza musu musulunci mai kyau da suke kai a mai da su wanda ba shi da kyau wannan abin yana nan ana yin sa shi yasa yanzu duniyar yanzu abin da take sha'awa shine a karfafi harkar shi'a a karfafi sufanci duk abin da yake da alaka da Qur'ani a san shi a fahimce shi kuma ka ce kana so kai addini irin na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin na sayyidina Abubakar irin na Umar da Uthman da Ali to wannan sune wadanda ba a shirye da su a zamanin yanzu ko a kira su da sunaye daban-daban ƴan tashin hankali ƴan kaza a liƙa musu abubuwa da makamantan wannan kuma a cikin su ai kokari ai isqatsin wazanin malaman su kun san wannan ma'ana ai kokari a rage darajar malami a idan talakawa a idan jama'a na farko ba za a yi wani abu da za a nuna malami na addini yana da wani muhimmanci ba ko a radio zaka ji ana hira akan abubuwa da wahala a tuntube shi ma akan wani sai dai a cikin locality din da yake zaune saboda an san akwai tasirin da zai amma haka alamiyan ka zo ka ji misali ga wani malamin addini wanda ya san me yake yi
a hira da shi akan wani abu da duk duniya za ta ji, amma za a mai da hankali akan daga muku yan fim ko yau a ta hira da su, ku ta jin labarin su sun yi kaza, yau wani yayi kaza, hankalin ku duk ya koma kan waɗannan. Amma malamin addini daga yayi kuskure kadan duk zaka ji shi a Facebook an yada, kaga malaman nan da kwadai, kaji malaman nan sun yi kaza. Waɗannan abubuwan duk hanyoyi ne na yakin yadda za ku ga cewa mai ilmantar da kai ba za ka ga kimarsa ba, ba za ka ga darajarsa ba, kai ba za ka san cewa yakin ake ma ba, to amma akwai yakin a ƙasa, akwai buƙatar ka fahimta. Allah ya kyauta. To sai ke cewa wa hadhihi al-ashya'u, waɗannan abubuwa jami'an dukkaninsu, min su'iz zanni bi shari'ati, yana cikin mummunan zato ga shari'a. Li'anna al-ilma huwa shari'a, domin ilimi shine shari'a, ilimin nan shine shari'a ba wani abu. Walwajibu ala talibil ilmi, abinda yake wajibi akan dalibin ilimi, an yuhsina dhannahu billahi jalla wa ala, shine kyautata zatansa ga Allah. Kai da kake neman karatun addini, karka raina kanka, kuma sannan ka kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala, cewa ba zai barka ka lalace haka ba. Wa an yuhsina dhannahu bihamlihi lil ilmi, kuma ya kyautata zatansa ga daukar ilimin da yake. Karka ga cewa bata lokaci kake yi, yau ka zo karatu, gobe ka zo karatu, ka riƙa raya wa zuciya kamar cewa kai ba ma fahimta kake ba, tun daga nan sai kawai ka koma wani abu daban da makamancin wannan. Wa an yuhsina dhannahu bil ilmi wal amali jami'an, kuma ka kyautata zatanga ga ilimin da aiki, da ilimin da kuma aiki da shi. Wa an yuqbila ala zalika, kuma ka tinkari wannan abu, ka fuskance shi sosai, ya zama shine zaka kama ga dangada. Wa laqad ahsana ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala, malam ibn al qayyim ya kyautata waken da yayi a cikin nuniya. Mun san nuniya ce ibn al qayyim ko litabi ne babba, ya tara dubban baitoci na abin ko daruruwan baitoci zance na abin nan na tauhidi, akan tauhidi. Yana cewa a ciki, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu امران في التركيب متفقان نص من القران او من سنه وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الاسماء للديان والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. مال ابن القيم يجي شو والجهل شي جاهلتي داء قاتل وتتوتاتي ميكسة توتاتي ميكسة wa shifa'uhu, warakarsa kuma abinda zai warkar maka da jahili, amrani abubuwa guda biyu ne, lamura ne guda biyu, fit tarkibi a jeri, muttafiqani tare suke, mana kansu daya, mana a haɗe suke, ba sa sabawa, abubuwa ne guda biyu, ana jera su kuma tare suke, matsayinsu daya ta ɓangaren kafa hujja da su. Nassun min alqur'ani, nassi daga alqur'ani shine daya, aw min sunnatin, to na biyun kenan shine sunna, ma'ana maganin jahilci shine alkitabu was sunna, ka kama qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba iya nan ya tsaya ba, sai ce wa tabibu zaka, kuma likitan wannan ilimin ko likitan wannan cutar da zai diagnosis ya baka magani, ya baka treatment, shine me al-alimur rabbani, shine malami wanda yake rabbani, mai iya tarbiya, wanda ke fara tarbiyar mutane da kananan ilimi, ana tafiya a hankali har zuwa manyan ilimi, shine al-alimur rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, kuma da masalaf sun fasara abinda ake nufi da wannan, ar-rabbani shine alladhi yuallimu sigar al-ilmi qabla kibariha, wannan mun sani. Sai ce wal ilmu, shi fa ilimi, aqsamun thalathun, kashe-kashe ne guda uku, kashi uku ne ilimi, mala hamir rabi'in, ba shi da kashi na hudu, ma'ana an yi confining dinsa cikin kashi ukun nan baya fita, ilimi kashi uku ne, dame-dame. yace wal haqqu hu tibyan, ita ko gaskiya dama ma abuciyar bayyana ce, a bayyana take kurukuru. Menene ilimin? Ilimun bi awsafil ilahi, ilimin sanin siffofin Allah, wa fi'lihi da ayyukansa, wanda wannan fi'lihin ya kunshi ilimin asma'i was sifat. Yawwa, al awsafil ilahi asma'i was sifat, wa fi'lihi harkar rububiyya, asma'u sifat ina nufin da asma'u sifat da kuma rububiyya. Yawwa, wa kadhalika al asma'u lid dayyani, nan ya fadi al awsaf, al awsaf ko can to sai ce wa kadhalika al asma'u, haka nan kuma sanin sunaye, lid dayyani ga mai yin hukunci ga mutane shine ad dayyan, wanda zai biya wa kowa sakamakon aikin da yi. Shi yasa yawmud din, abinda ake nufi ranar me, ranar sakamako. To wanda ke bada sakamakon ayyuka ran tashin alkiyama wane ne? Shine Allah. Shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai ad dayyan, wanda ake bautawa kuma zai bada sakamako na aikin da ake masa. Mun ji biyu, al asma wa sifat, da kuma ar-rububiyya. Sai ce wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, da kuma umarni da hani. Kun ga yanzu komai ya shigo ga tauhidi, ga kuma umarni da hani. Alladhi huwa dinuhu, wanda shine addinin Allah. Wa jazaohu, da sakamakonsa. Yawmal ma'ad athani, ranar wato makoma ta biyu, wato ranar da za a koma zuwa ga Allah, koma ta biyu, ranar lahira kenan, ba barzakhu ba. Wal kullu fil qur'ani was sunan allati, dukkan wannan ilimin yana nan a cikin alqur'ani, was sunan da kuma sunnoni, wato sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allati ja'at anil mabu'uth bil qur'ani, wanda tazo daga hanin ta hanyar al mabu'uth, wanda aka aiko shi bil qur'ani, ne ba fil qur'ani. Al mabu'uth bil qur'ani, wanda aka aiko shi da alqur'ani, ana nufin wane? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai shi wallahi na rantsa maka da Allah, inji ibn qayyim, ma qala mur'un mutahazzilikun, babu wani mutum mai cika baki, mai jiji da kansa da iya surutunsa, wanda ya kulu bisiwahuma, ya zama kaulinsa, maganarsa kullun shine wani abu sabanin alqur'ani da sunna, shine bisiwahuma, siwa alqur'ani wa sunna yake nufi. Babu wani mutum da zai zo yayi magana da qur'ani da wani abu daban ba qur'ani da sunna ba, illa min alhazayani, sai dai hayaniya. Abinda zai yi sunansa hayaniya. In dai zaka bar qur'ani da sunna, to ba dai ka samu ilimi ba, sai dai ka samu hayaniya. Allah madauki ya taimake mu. To kada wani ya fahimci cewa nan ana nufin duk wani ilimi da ba na addini ba kuma ba shi da amfani, ba haka ake nufi. Saboda malaman sun ilmantar da mu har yanzu a yi wani ilimin saboda amfanin rayuwar mu ta duniya. Yau karatun boko daban-daban da menene kullum muna faɗa, lalle muna buƙatarsa. Dole ai karatun da za a nemi mutanen da za su yi abubuwan da ana buƙatarsa. Yanzu ba dan ci bayanmu ne a wannan fagen, shi ya jawo mana wasu abubuwa kuma da muka shiga a duniyance muka zama a baya. To musuluncin bai yadda da wannan abun ba. Kar mu zauna a bayan a duniyance, to kuma in muka ci gaba a duniyancen kuma to kar mu manta, dole ne fa sai da lahira. Ko kai karatun duniyar, to sai kai karatun lahira. Shi karatun lahirin tilas a same shi, sawa'un kai na boko ko baka boko ba. Mun fahimci wannan? Dole ne kowa ya san me Allah madaukaki ya umarce mu da shi, kuma me ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Yace wa qad qala ahadul ulama'i, wani daga cikin malamai mu hanzarta ko, wanda daga cikin malamai aidan shi ma yana cewa fi manzumatil lahu, a wani jerin magana na manzuma, da yi tsarin manzuma na nufin wanda ba shi'ir da take da kafiya sosai ba. Shi yasa yace bal fi shi'iril lahu, kai ba manzuma bace, shi'ir ne sosai kammalalle. Yana cewa wannan mutumin shine Muhammad ibn al-Hanbal al-Hasan al-Shinqiti, shine ya faɗi wannan baitin da malam ya kawo, duk da baiti ɗaya ya kawo. Yana cewa la tusi bil ilmi dhannan ya fata, karka muna nazato da ilimi ya kai saurayi. Inna su'ud dhanni bil ilmi atbu, lalle mummunan zato ga ilimi halaka ce. Shine atbu, al-atbu al-mautu al-halaku. Karka muna nazato ga ilimi, cikon zancen da yayi wanda malam bai kawo mana ba anan, shine yana cewa la yuzahhiduka ahadun fil ilmi in ghamara al-juhalu arbab al-abr al-arbab al-adab. Yace kada wani mutum ya dauke hankalinka ya sa maka ka kyamaci ilimin addini, in kawai saboda dalilin aljuhalu ghamaru arbabal adab jahilai sun lullube sun fi karfin masu ilimi dan jahilai sun zama su ne da duniya ta bangaren dukiya da mulki kuma sun fi karfin masu ilimi to wannan kada ya rude ka kace ai tunda duniyan nan ba a samun ta hanyar ilimin addini to bari in bashi sai in bi abin da zan samu duniya ta hanyar sai ce karkai wannan yace in taral alima nidwan mirmalan in kaga malami ya zama wani wato busasshe kai kasasshe abun yarwa wanda ba a damu da shi ba a cikin al'umma sifra kaffin hannunsa ba komai amma ba na ba shi da kuɗi lam yusa'idhu sabab ba shi da wani sababi da ya taimake shi wataral jahila kuma kaga jahili hazal zina ya samu wadata muhrizal ma'mul min kulli arab kuma ya sami wato ya tattaro duk abin da ake fatan a same shi na kowace irin bukata to sai ce wannan kada ya taba rudar ka ka mai da hankali kai ilimin addini kuma kada ka dauki cewa bata lokacin ka kake wannan dai yana cikin abin da malam Shinkifi ya ambata wanda shi malamin ya kawo mana baiti guda daya akai yace wa hadha haqqu yace wallahi wannan ku gaskiya ce fa inna yace fa in jarrabna wa ra'ayna in muka gwada muka jarraba muka ga fi anna kullu man asaa dhannan bil ilmi duba ku ga duk wanda ya muna nazato ga ilimi wa takhallafa an sabili hamlati al ilmi kuma aka tafi aka bar shi bai bi hanyar hamlati al ilmi masu daukar ilimi ba masu karatu ba wa darasa ya fara karatu na ilimin nan thumma taraka sannan ya bari wa lam yastamir fil ilmi bai ci gaba da ilimi ba yace illa kana amruhu ila ghairi kamali yace sai kaga cewa lamarinsa ya koma ba zai koma kamala ba ba dai ka same shi ya samu kamala ba an san shi da karatu yayi watsi da karatun ya koma duniya sai kaga Allah ya sauke masa darajarsa saboda me wanda dama bai fara ba wanda bai fara ba dama bai yi laifin wani abu ba yanzu yake so ya karanta wanda ko yayi karatun sannan ya watsar da karatun baya aiki da ilimin ya daina harkar ma karatun gaba daya sai kaga ya koma ɗan duniyan kuma suna wulakanta shi ko ba haka bane to shine abin da ke fadi sai ce ila ghairi kamali fal ilmu yace kai shi fa ilimi bihi kamalur ruhi da shi lai yake kammala wa bihi yace bihi kamalul i'tiqadi da shi aqida take kammala bihi kamalul amal da shi aiki yake kammala bihi kamalun shirahis sadri buduwar zuciya da kirji ya zama garai cikin natsuwa da kwanciyar hankali da ilimin nan yake samuwa wanda ba ruwansa da harkar ilimin addini zaka ga saboda raunin tawakkalinsa daga ya fada cikin wata matsala sai ya dugunzuma hankalinsa ya rikice ya rasa yadda zai dauka duniyar ita kenan ta kubce masa kuma ba ta sake dawowa ba amma mai tawakkali mai ilimi ba zai ma wannan tunanin ba sai ce dama ce Allah ne kawo ya dauke ta kubce zai kawo wata shikenan sai kwantar da hankalinsa to shine sai yake cewa bihi kamalu ru'yatil ashiya'i kai kallon abubuwa ma da mizani mai kyau to da ilimi ne duk wanda ba shi da ilimi to bai iya kallon abubuwa ba bai iya kallon abubuwa yadda ya kamata ba bihi kamalul amal samun abun fata shi kansa al'amal shine fata da hamza ba da amal da na aiki ba al'amal hope yawa samun hope a rayuwa shima da ilimi yake kammala fi Allah ya tasarrafa shay'an cewa kada mutum ya aikata wani abu illa ala wasfi shari'ati sai a sifar shari'a Allah ya miki sai ce wa qad dhakara ahlul ilmi malamai ma'abuta ilimi sun ambata anna min asbabi dalalid dalli cewa daga cikin sabubban batan batattu batattu su bata sababin haka shine min hadhihi al-umma wannan al'umma din annahum dallu shine su sun bata li'annahum lam yakunu ala ilmin sahihin duk wanda kaga ya bata to ba akan ilimi gangariya yake ba wannan magana kun shajinta cewa da ba za ka samu mutumin da yayi wa musulunci kyakkyawar fahimta ya karance shi ya gane dalilansa da hujjojinsa ya zama malami a ciki sannan kuma ya dawo ya ce musuluncin nan ba gaskiya bane ba ka samu wannan abun ba da haka in kaga mutum ya bata to dama ba akan shi yake ba bai fahimci addinin yadda ya kamata ba fal ilmu sahihu shi ilimi ingantacce sababun min asbabi wuqayatil fitan sababi ne daga cikin sabubban da suke tsare mutum daga fitina duk mutumin da yake da ilimi ingantacce to ba za ka gan shi ya auka cikin fitina ba domin malamai su da ma sukan hango fitina tun kafin ta zo ba ina nufin sun san gaibu ba saboda abinda suka sani na rayuwar da da abinda qur'ani ya gaya mana cewa a kiyaye in an yi kaza za a samu kaza to sun san cewa in al'umma ta auka cikin kaza to fitina za ta biyo baya dan haka daga sun fara ganin alamu sai su ce to fa a kiyaye Allah fa baya san kaza to gashi an fara kaza karfin mu kai ga kaza idan ilimi mai kyau ne to haka za a zauna a cikin tsarewa daga fitina wa yuqayati asbabid dalal wal iftiraqi haka nan kuma ilimi shine sababi na tsira da kiyayewa da tsarewa daga cikin sabubban bata da rarrabuwar kai duk abin da zai raba kan jama'a malamai sun san shi kuma sun fi kowa sanin yadda za a guje shi ba fitowa a ga yawa mutane tauhidi shike raba kan mutane ba a'a rashin ilimi mai kyau a tinkari da'awa yana cikin sababin da ke sa mutane su bata da san zuciya da kuma bin wasu abubuwa na wato kungiyoyi da aka tabbatar da sun karkace daga kan hanya mutum yaje ya bi su amma in dai mutum ya san abin da yake yi ya tsaya kan Qur'ani da Sunna to wallahi babu bata a cikin Qur'ani da Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan mutum ya shigar da san zuciya ko kuma yayi karatu da kansa bai ji gun malami yayi karatu ba ana samun bata ta hanyar waɗanda suka koyar da kansu zai irin hanyoyin da ake samu na samari a kasashe da yanzu masu kafirta mutane da fashe-fashen sabon nan da kafirta mutane duk daga ina ne dukkanin su ba wanda ya karatu a gun malami ka je ka dauko tarihin dukkan wanda ya fara wannan harkar babu wani malami wanda sunansa malami duniya ta yadda malami ne wanda ya koya masa wannan abu shine ya karanta ya fahimci abun yace malaman basu gane ba ko ba haka bane Allah ya kyauta daka karka bari ka shiga karatu baka da malami daka shiga hatsari sai ce ila gairi zalika daga cikin wadanda har zuwa wasu dai daga wadannan abubuwa min athari tarkil ilmi daga cikin tasirin barin ilmi yace li hada dan haka usiku ine muku wasiya wa nafsi kuma ina wasiya ga ni kaina bil muhafazati alal ilmi cewa ku kiyaye ilmi a kula da ilmi a kiyaye shi wa ala hamlihi a kiyaye daukar karatu shine hamlin ilmi daukar da riƙewar da aiki da shi wa hibdihi da haddace shi wa tadarusihi da kuma abinnan muraja'arsa shine tadarusi da kai da ƴan uwanka ku riƙa revising karatu shine tadarusi wa an yata'ahada almar'u ma darasahu kuma mutum ya kiyaye ya riƙa bin diddigin abin da ya riƙe ya karanta dan kada ya gudu shine ta'ahudi in kai karatu tuntuni wata shekara to ka dauko littafin ka riƙa bi kana sake muraja'a kana tunawa dan kada ya balle ya gudu shine ya ta'ahad in asalin ta'ahudi kamar kana bin fulawarka kana bata ruwa dan ta habaka to haka ilimin da ka karanta ka riƙa meme kana sake karanta shi don ya zauna a ka wa an yuqbil ala ma lam ya'lamhu kuma mutum ya tinkari abin da bai sani ba na ilimi karka ce duk wani ilimi mai wahala ba za ka shige shi ba a'a da kaji an ce ga wani fanni da baka san shi ba to a lokacin za ka sa kwaɗayin ka koye shi shine wa an yuqbil ala ma lam ya'lamhu abinda baka sani ba kai kokari ka sani bi asbihi ta hanyar ka karbe shi ka dauke shi min mashayikhihi daga malaman abu kaji an ce kaje wani gari akwai wani malami masanin tafsiri to karka baro garin baka je ka kai masa ziyara ko ir hira ce ko da awa ɗaya zakai a garin kaje ka samu kai ir wasu ƴan tambayoyi akan wasu matsaloli kafin ka bar garin inda dama ko zaka dade sa wani littafi ka roke shi ya sa maka wani littafi kai karatu a hannunsa karka bari gagara basar wani wanda yake yana da fice a wani fanni kai kuma ba ruwanka ma da shi baka damu da shi ba wani akwai hatsari yace wa fi ada'iha ko adabiha ne ko wa fi adabihim ne lahu na'am nayi tsallake ko wa an yuqbila ala ma lam ya'lamhu bi akhdhihi min mashayikhihi alladhina yuthaqu bihim na'am wadanda aka amince da su fi fahmihim lil ilmi malaman da aka amince cewa sun fahimci ilimi karka je gun wanda shi ne ya gaya wa mutane shi malami ne ai ana yin haka ko to kar ba wannan za ka je ba wanda aka gamsu cewa shi malamin ne an san cewa shi din wasu ne suka yi masa tarbiya amma wanda zai zo a ce waye koya masa yana cewa yau ni duk garin nan waye sai ce ya koya mun abu to wannan kar kai karatu a gunsa domin shi yana ganin abin alfahari ne a ce ba shi da malami to nun kuma shine kololuwar jahilci cewa a ashe kai ka koya kanka
to ashe ba kai cancance aka dauki karatu a gunka to shine sai yake cewa har yanzu yufaqu bihim fi fahmihim lil ilmi wa fi adaihim lahu da kuma ba da shi da suke yi ma'ana yadda suka fahimce shi da kuma yadda za su ada'in sa ada'i shine ka bada abu sun yi karatun kuma yadda suka fahimce da suke karantarwa ya iya yadda zai ba mutane ilimin zaka iya fahimtar abin da yake koya maka amma in ka je koda shi yayi karatu amma ba shi da harshen da zai koya maka ko kuma ba zai fahimtar da kai ba to shi ma kaga ba zaka fa'idanta da abin da zai fada ba sai ce li anna hadha domin ko wannan bihi da wannan insha Allah ta'ala in Allah ya so to da wannan za a samu salahan nafsi salahun nafsi gyaruwar rai wa salahul amali da kuma gyaruwar aiki أسأل الله ألا نكيروكو جل وعلا أن يزيدنا وإياكم يكارا منا دمودكو من الهدى والعلم ندق الشريعة دكوما إلمي ألا كارا منا وأن يجعلنا من عباده الصادقين يسامو تكين باينسا ما سو قسكيا المخلصين ما سو سنسان شعيكين سسي إخلاصي قال الله سبحانه وتعالى وأن يغفر لنا ذنوبنا Allah muke roƙon ya gafarta mana zunubanmu innahu subhanahu lalle shi Allah mai tsarki jawadun mai kyauta ne karimun mai karimci ne to Allah muke roƙo ya sa abin nan da muka karanta ya amfane mu Allah kuma ya sa ni da na cika ku da maganar da surutun in zama na fi ku fahimta na fi ku aiki da abin da nake ambatawa Allah madauke ba mu ladan abin da muka ji wannan shine karshen mukaddimar da mallan yayi mana a wannan littafi Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu fara gundarin littafin na mallam Muhammad bin Abdul Wahhab wato babu fadlil islami insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah muke fata ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah yayi mana damuwa iri iri cututtuka da ake yi a wannan kwanaki muna roƙon Allah madaukaki ya dauke su Allah ya bada waraka ga waɗanda suke asibiti waɗanda suna nan sun yi yawa babu gadan ma da za a sa su babu kuɗin da za a sai magani muna roƙon Allah madaukaki yayi musu Allah ya taimaki shugabanni kuma wajen yin wani abu akan waɗannan al'amura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su basira wajen fita daga kowace matsala Allah ya kiyaye su da kiyayewarsa mu ma ya kiyaye mu ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik